Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niya murya Arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali muke farin cikin jin ragamar shirye-shirye na safiyar yau Talata 22 ga watan Maris shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Wasu 'yan bindiga sun kai hari wani hotel a birnin Bamako, kasar Mali. Kotun ƙasa da ƙasa ta yanke wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Congo Jean Pierre Bemba hukunci bisa laifin wato aikata laifukan yaƙi. Sannan kuma shugaba Barack Obama na Amurka ya yaba wa ci gaban da aka samu wajen daidaita dangantaka tsakanin Amurka da ƙasar Cuba.
Kanin labaran kenan. Hukumomin lafiya a Najeriya suna ƙara faɗakar da al'umma kan matakan kare kai daga cutar lasa da ta kasance gobe da nisa, yayin da cutar kawo yanzu ta halaka mutane 12 a jihar Taraba.
In za su canya ko gurka ko dawa ko wani abin shingona, kada su canya shi a inda ɓeraye za su hau su yi fitsari a kai ba.
To sai kuma fashin baki kan taron tattalin arziki da ke kankama a Najeriya. Kamar yadda muka saba kowace ranar Talata a shirinmu na asuba, Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya, inda yau ma ake ci gaba da fafatawa kuma da kan gutsurin tsoma da ake yi tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Yobe. Kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Wasu 'yan bindiga guda hudu sun kai hari wani hotel da kungiyar kasashen Turai take amfani da shi a matsayin headquarter ta a Bamako, babban birnin kasar Mali. Masu gadin hotel din sun kashe daya daga cikin maharan a lokacin da aka yi musayar harbe-harbe. Daga baya kungiyar kasashen Turai ta gabatar da wata sanarwa a shafinta na Twitter, tana mai fadin cewa babu ma'aikatanta da suka jikkata a lokacin tarzomar, kuma yanzu sojoji sun killace wurin. Nan da nan babu kungiyar da ta bugi kirjin cewa ita ke da alhakin kai harin da aka kai watanni hudu bayan da kungiyar Al-Qaida a yankin da ake cewa AQIM a takaice ta kai hari hotel din Radisson a birnin Bamako ta kashe mutane 20. A farkon wannan watan kungiyar ta Akim ta auna wani garin gaba tekun kasar Ivory Coast ta kashe mutane 19.
Kotun ƙasa da ƙasa da ake cewa ICC a takaice ta samu tsohon mataimakin shugaban kasar Congo kuma shugaban 'yan tawaye Jean Pierre Bemba da laifin aikata laifukan yaƙi da kuma musguna bani adama lokacin da suka gudanar da harkokinsu a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Mr. Bemba shi ne mutumin farko da kotun ICC ta yanke wa hukunci a kan laifin fyaɗe a zaman laifin yaƙi da kuma laifin musguna bani adama. Jiya Litinin kotun ta yanke wannan hukunci a shari'ar da aka fara tun watan Nuwamba shekara ta 2010. Mr. Bemba dai shi ne babban jami'in siyasa na farko da kotun ICC ta yanke wa hukunci, kuma shi ne mutumin farko da aka yanke hukuncin laifin fyaɗe a zaman laifin yaƙi da kuma laifin musgunawa bani adama.
Jiya Litinin shugaba Barack Obama na Amurka ya yaba wa ci gaban da aka samu wajen daidaita dangantaka tsakanin Amurka da Cuba, yayin da kuma ya tabbatar cewa har yanzu bangarorin biyu suna ci gaba da samun sabanin ra'ayi sosai akan mulkin demokradiyya da kuma kare 'yancin bil'adama. Bayan da suka shawarwari tsakani da Allah a birnin Havana a kasar Cuba akan hanyoyin inganta yunkurin daidaita dangantaka tsakanin kasashen biyu, Mr. Obama da shugabar Cuba din Raul Castro sun kira taron 'yan jarida na haɗin gwiwa. Shugaban na Amurka ya ce a yayin da ya fito fili ya faɗa wa shugaba Castro cewa Amurka za ta ci gaba da yin magana akan batun kare 'yancin bil'adama. Amurka ba za ta yanke shawara akan makomar kasar Cuba ba. 'Yan kasar Cuba su ne da kansu za su yanke shawara akan makomar kasarsu. A wani al'amari na ba sabon ba, shugaba Castro ya yarda 'yan jarida sun yi masa tambayoyi. To amma da aka yi masa tambaya game da fursunonin siyasa, cikin fushi shugaba Castro ya ba da amsa, ya kuma buƙaci cewa a nuna masa sunayen fursunonin siyasa. Ya dage akan cewa Cuba ba ta tsare da wasu fursunonin siyasa. ya ce a bashi sunayen fursunonin da ake zargin suna tsaranan take, kuma idan hakan da gaske ne to za a sako su kafin dare. Jiya Litinin ne kuma kamfanin Western Union da Hotel ɗin Marriott suka bi sahun wasu kamfanonin Amurka da suka buɗe ofisoshi ko kuma suka fara faɗaɗa ayyukansu zuwa ƙasar Cuba bayan da gwamnatin Obama ta ba da sanarwa a makon jiya cewa za ta sassauta takunkumi a kan harkokin cinikayya da ƙasar da ke bin aƙidar kwaminisanci, kuma za ta bari Amerikawa su riƙa kai ziyara ƙasar.
Dubban ɗalibai a gabashin ƙasar Afghanistan ba su da zarafin zuwa makarantu domin ƙungiyar ISIS ta rufe makarantun. Ma'aikatar harkokin ilimin ƙasar Afghanistan ta ƙiyasta cewa kimanin yara 33,000 aka hanawa hanyar samun ilimi a makarantu 58 a gundumar Achin da Haskamima da kuma gundumar Kot Alardin Nagahar. Fiye da makarantu 46 a gundumar Achin aka rufe su, kuma yawancin ɗalibai sun fice daga yankin da iyalansu zuwa yankunan da suka yi kusa inda makarantu suke buɗe. A 'yan watanni da suka shige an samu ƙarin tarzoman ƙungiyar ISIS a ƙasar Afghanistan, musamman ma a lardin Nangarhar.
To, labaran nan suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mai magana da yawun rundunar sojan Amurka ya faɗa a jiya Litinin cewa a karon farko rundunar sojan Amurka ta kafa sansanin mayakan Amurka zalla a cikin ƙasar Iraq tun lokacin da aka fara yaƙi da ƙungiyar ISIS. Kimamin sojojin kundin bala mai tanni aka tura sansanin da ke wani gari a tsakiyar ƙasar Iraq domin su kare masu ba da shawara Amerikawa da kuma sojojin Iraki da tuni suke sansanin sojan Iraq da ke kusa da yankin. Kafa wannan sansani wani bangare ne na yunkurin da Amurka take yi na jagorancin sojojin kawance na taron dangi a kokarin da suke yi na baiwa sojojin Iraq horo a shirye-shiryen yaƙi sake kwato birnin Mosul. Mai magana da yawun rundunar sojojin kawance, Colonel Steve Warren, ya faɗa wa 'yan jarida a birnin Bagadaza cewa wannan ne karon farko da Amurka ta kafa sansani wa mayakan Amurka zalla. Ya kuma ce Amurka ta ɗauki wannan mataki ne bisa gayyatar gwamnatin Iraq.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To, madalla, bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda rahotanni ke nuni da cewa an sake samun ɓullar cutar zazzabin lasa da ya janyo asarar rayuka. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na da ci gaban rahoton.
Idan ma dai ba mance ba, a farkon watan Janairun wannan shekara ne cibiyar jinya ta FMC Jalingo ta sanar da mutuwar da aka samu a karon farko a sakamakon cutar ta zazzabin lasa, inda ta ce mutane uku ne suka rasa rayukansu a sakamakon wannan ƙwayar cuta. Haka nan, bayan wani ɗan lokaci, sai kuma adadin waɗanda cutar ta kashe suka ƙaru zuwa mutum 7, yayin da yanzu kuma aka sake samun ƙarin adadin mutane 5, kuma da wannan alƙaluma yanzu adadin waɗanda cutar ta kashe a jihar Taraba sun ƙaru zuwa mutum 12. Da yake tabbatar da sabbin alƙaluman shugaban sashin jinya na asibitin Dr. Atta Iliya, ya ce yanzu ma akwai mutum 44 da ake zaton suna ɗauke da wannan ƙwayar cutar. To, sai dai kuma Dr. Atta ya ce ma akwai wasu mutum 7 da suka tsere, waɗanda kuma ake ma zargin suna ɗauke da ƙwayar cutar.
The 44 suspected cases we've had are 12 that recorded.
A cewarsa, yanzu haka adadin waɗanda cutar ta kashe na fi ƙaruwa, kuma muna namu ƙoƙari. Yanzu ma dai akwai kusan mutum 44 da ake bincike, baya kuma ga wasu mutane 7 da suka gudu, kuma muna ƙoƙarin ganin an komo da su, a cewar shugaban sashin jinyar. Da yake ganin haske, Dr. Wiza Inusa, da ke zama shugaban cibiyar kiwon lafiyar ta FMC Jalingo, ya ce yanzu haka ma sun dukufa ne wajen jinyar waɗanda suka kamu da zazzabin lasar. To, amma da farko, ya ma bayyana yadda ake kamuwa da wannan muguwar cuta ta zazzabin lasa.
To, shi wannan cutan, wato akwai su irin beraye da ke a haɗe da ya sukan kamu da wannan kwayoyin cutan. To, berayen nan kuma in suka shigo ko gidajen mutane, ko sun hau kwanuka wanda ake sa abinci a ciki, ko kuma inda aka ajiye abinci a cikin gida, berayen nan suka hau suka fitsari a kai. To, idan mutum ya ci wannan abincin, ko kuma ya sa hannu a inda berayen nan yayi sun yi fitsari, to mutum yana iya kamuwa da wannan cutan. Ko kuma idan mutum ya haɗu da wanda yake da cutan dama, ko yana gida ne ko yana asibiti ka zo kusa da shi, to wannan ma mutum yana iya kamuwa da cutar. kuma kamar mutanenmu wanda suke kauyuka in za su canya ko gurka ko dawa ko wani abin shingona kada su canya shi a inda beraye za su hawo su yi fitsari a kai ba. To wa'annan matakan in mutun ya dauka zai rage risk na kamuwa da wannan.
To ko da ne matakai ne gwamnatin jihar ke dauka a yanzu?
Dr. Innocent Vaki shine ma kwamishinan kiwon lafiya na jihar Taraban.
Gwamnatin jihar kuma ta hanzarta ta ba da magani don a kula da mutane suka kamu da wannan cuta. Sannan kuma ta sake ba da kuɗi a je cikin community samu kan koyukan mu ba wayar a fanta da kan mutane. Wannan cuta inda ake kama shi ne matakin da ka dauka don kaka kamu da shi. Wannan ana kan yi kuma za a ci gaba da yi.
Fata ma dai shine jama'a za su ke kulawa domin kaucewa kamuwa da zazzabin cutar ta lassa da ke yaduwa a cikin al'umma a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Haka yake, jiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara wani taron harkokin kuɗi na wuni biyu da ake kyautata zaton zai kafa foundation matakan cimma burin gwamnati na inganta rayuwar al'umma. To ta haka na tuntuɓi wani ƙwararre a fannin harkokin kasuwanci da zuba jari Professor Charles Jaban Mambula, wani ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka, ko yana gani wannan karan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, sai ya bayyana cewa.
To ya kamata, dama idan aka yi abu da gaske ba yadda ba zai kawo amfani ba. Idan aka sa da ƙarfi kuma aka sa kwazo kuma da yardan Allah komai ya kamata ya tafi daidai. Don wannan gwamnatin da muka gani gwamnati ne na da'a, so abu ne wanda na godiya ga Allah akan cewa wannan shugabancin ma ya isa ya sa komai ya tafi daidai kamar yadda muke gani.
Wato idan ka dubi fannonin da gwamnati ta sa gaba da za a mai da hankali a kai musamman a wannan taron, to akwai waɗanda suke ganin cewan da ya kamata banda gwamnoni ko kuma masu ruwa da tsaki a wannan fannin waɗanda za su aiwatar da shawarwarin da za a ɗauka, ya kamata da an gayyaci ƙwararru waɗanda za su sune za su tantance menene aka yi da yayi nasara ko kuma bai yi nasara ba, menene ya kamata a yi domin samun ci gaba, wato shata jadawalin da za a iya amfani da shi wajen ganin an cimma wannan bura.
Ya kamata dama wannan a fara shi daga can ƙasa a hau kafin a hau sama. A fara tambaya mutane domin su ne dama ai kamata a fara ji daga wurin su tukuna. Sai a samo shawara daga ƙwararru wanda suka kwarance a cikin wannan aikin. Ko ta aikin noma, ko ta aikin kiri, ko ta aikin masana'antu daban-daban wanda dai za su yi su ba da shawara yadda ya kamata. A kawo ma mutane daga wasu kasashe wanda aka ga cewa lalle sun yi cin gaba a cikin irin waɗannan hanyoyi, ya zamu me zamu koya daga wurin su, mu kuwa mu kawo mu taimaka wa mutanen namu. So wannan ba abu ne wanda ya kamata a duba ta wajen hanya guda ba, ya kamata a dubo hanyoyi daban-daban-daban, a zo a zauna a auna a duba a ce to ga abun da aka faɗa, menene muka gani zai yi mana aiki, wanda kuma ya kamata mu dan gyara shi domin ya yi amfani da hanyar namu, to wanne ya kamata mu gyara. Da haka za a yi a samu a tattaro shawarwari daga wurare daga arewa, yamma, kudu da gabas, a gyara a zauna a duba. Haka nake ganin zai fite muku.
Charles Jabani Mambula, to sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin ci gaban wannan hirin da kuma shawarin masu kula da lamura kan yadda haƙa za ta cimma ruwa. Muna kuma da rahoto kan yadda masu kula da lamura ke kallon hukuncin da kotun hukumta manyan laifuka ta duniya wato ICC ta yanke da ta samu tsohon shugaban kasar Congo da laifin aikata laifin yaki. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba. Ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Yace a kore su kuma ko yanzu gwamna yace a kori mutum za su kore shi
a ina akai wannan magana
ce to mu
ina akai wannan magana idan chairman ne yace a je a kore su za a ce su zo su kare kansu
jama'a muna fatan mun sami kula mai lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya wato akwai wata kalma da akan yi amfani da ita wita antiparty ko kuma yin abubuwan da ke takurawa jam'iyya wanda kakan ji kalmomi ne da ake yawan amfani da su idan rikicin cikin gida ya barke a cikin wata jam'iyya kamar abin da ya faru a jihar Yobe
sunana dai Adam Lalla Dogo kuma ni ne sarkin majalisa na jihar Yobe tun mutumin da ka same da yayi antiparty ka san tun amana ne na jam'iyya saboda haka muna kira da wanda ba su yi antiparty da wanda ba su yi antiparty ba ya kamata a hada kai kuma a gaba har a sake irin wannan abu a jihar mata jihar Yobe saboda haka muna kira dukkanin mutanen da suka yi wurin kansa wannan antiparty su kwantar da hankalinsu da girma gwamnati zai duba wannan mutumin da ka same shi ba da dai insha Allah za su yi cikin jam'iyya kamar yadda ya fara da farko ana nan kafa kutoci suna bincike kuma insha Allah za su gama binciken su ba tare da daddewa ba
sunana Alhaji Haladu Muhammad abubuwa da yake faruwa na ADC nan ya kai lahaula wala bota a nan Yobe ce abinda aka yi rigi yadda aka zo aka yi karfa aka sa alkali aka sa mai nasara mutane ba su so a bar mutane a yi zabe in sun zo sun ci fadallahi alhamdu kaga duk waɗannan ne akwai abubuwa na rashin adalci ai zaka tuni na fatis kun kace ka kore mu lokaci guda me muka maka
to wannan lamari na cikin gida na jihar Yobe da daddan abu ne kuma bisa ga duka alamu ba inda yake da kamari kamar tsakanin gonan jihar ta Yobe Ibrahim Gaidan da kuma mutane yankin Zombi yankin tsohon gwamna Mamman Ali tsohon mai gidan shi gonan mai ci yanzu domin ya masa mataimaki lokacin da shi Mamman Ali yana raye yana gwamna to a shirin da ya gabata mun yi kokarin mu gano sarsalar wannan rashin fahimtar da ke tsakanin Zombi da shi gwamna ne yanzu amma kuma bayan korar da aka yi wasu jami'ai su 11 na yankin na Zombi din kenan sai abin ya sake danye cewa ya koma kasa kuma duk da cewa headquarter jam'iyyar APC ta kasa ta yi watsi da wannan kora din har yanzu akwai alamar ba kai ga warware ta zo mabba musamman ma ana cikin duhu akan waye ya bada umarni a kori mutanen nan domin wasu suna cewa gwamna ne wasu kace a'a ai shugaban jam'iyyar ne na jiha shi yasa ci gaban wannan muhara da muke ji tsakanin Abubakar Salihu Bakabe sakataren APC na jihar ta Yobe da kuma Adamu Yaro Potiskum ɗaya daga cikin mutanen da aka ce an kora muka tambayi shi sakataren ya gaya mana shin waye ya bada umarni a kori wannan jami'an 11 na yankin Zombi
ina so kafin in fara baka wannan ansar kani Aliyu anan yanzu yake fada yake cewa duk wanda yake APC albarkacin su yake ci kaga wannan ya nuna cewa yayi campaign yayi tabbatar da cewa sun yi antiparty
ah dan yace albarkacin su suke ci mai antiparty a cikin wannan magana
albarkacin sa
ba albarkacin ƴaƴan jam'iyya mutane suke ci ba
yace shi albarkacin su susuwa
su ƴaƴan jam'iyya mana ina zata abin da yake nufi kenan ba abin da yake nufi muke nan Adamu
iya san abin da yake nufi
dan gwamna ya tashi zabe ƴan jam'iyya suka zabe shi saboda haka an jam'iyya ne ƴaƴan jam'iyya ne suka zabe shi a matsayin gwamna saboda haka ƴaƴan jam'iyya kun ba za su zo
ka kauce
zabe mutum kuma mutum ya
tunda ka kauce ba za ka bar magana amma jama'a yau da sun sani
jam'iyya ne ke amma mu gani kowanne ya rike ya ba kun gida wanda ran sai ke amma maganar jam'iyya babu mutumin da ya isa ya kore ma jam'iyya ko ya ce ya cire mu daga zaben da al'umma mu jama'a mu suka zabe mu kace ka cire mu baka bi doka ba mu zuba maka ido ba za mu bar ku ba muna kan bin ka'idodi na kundin tsarin mulkin jami'a za mu cin muku kuma
to je kai Alhaji Abubakar ina jinka
yawa magana da nake so yi a daman shi hukunci yana tashi a
dinka na tambaye ka nace shi chairman magana da Adamu yake da zuciya chairman ne yace aje a kore su yayi wannan jama'a yayi wannan magana tun da kai ne sakatare zaka sani
idan chairman ne yace aje a kore su za a ce su zo su kare kansu shi report din ma da committee din suka yi ni ni suka kawo
ina so ka fahimta chairman kuma masu shaurari ina so su gane an kore mu bayan wata biyu me kake magana ne nace maka ya zaka kai kai mutum gidan prisoner sannan kuma ka zo ka ce za ka yi mar shari'a bayan yana gidan prisoner
to yanzu
sai kike kafin na san da muka rubuta muku wasika muka ce koren da kuka yi mana ba daidai bane ba ku bi doka ba mu ne halattar
amma ka shugabannin jami'a
ka kura muku ba ku yi responding ba bayan kun kore mu wajen wata biyu kuka kafa committee haka dokan jami'a ka je ka nemi constitution na jami'a zai ga maka in mutun ya yi laifi ga abin da ya kamata ga abin da za a yi disciplinary committee za a yi peer hearing za a ba su dama a nada committee kafin nan a tantance kace ana daga protocol a rubuto na tambaye chairman committee dai aka ce su waye suka rubuta babu babu sanan shi chairman na party ina ga maka ya competing a gaba na a Abuja min fita ta kotu wani ce din me yasa kuka tu kuka cire shugabannin jami'a ya ce gwamna ne yasa ji kaga kenan ba ana aiki da kaida kundin tsarin mulkin jami'a bane gwamna zai ce a cirewa ne gwamna zai ce a cirewa ne ko maganan jami'a muke yi
to Alhaji dan ba shi dama ya ansa maka wannan tambaya tuna kai wannan zargi mana
yawa
Alhaji Abaka ba mu bayanin kan na cewa ba gwamna ne yake kuje koli mutanen nan ba kuma kafin ma ka fara ina zuwa kafin ka fara Alhaji Abaka naji cewa ba wai ma su kade ba hata shi kanshi mataimakin gwamna engineer Abaka Dallami Ali kanan shi tsohon gwamna din shi ma an ce ana ta makarkashe yadda za a ga bayan sai na gaskiyan wannan maganan ne
wannan duk ƙarya ne wannan shine deputy gwamnan mu har gobe har zuwa 2019 lokacin da lokacin su zai gama amma magana da yake yi shi a da mu
eh na cewa gwamnati yace aje a kore su
yana jawo nan ne jawo nan dan ya hada
a'a to amma shi ya nace akan cewa gwamnati yayi wannan magana ku ba ku kuna musuncewa gwamnati yace aje a kore su din
to wai ya ake kore mutum a jami'a ba sai an baka takarda bane
Alhaji Abubakar gwamnonin Najeriya sun saba in suna son abu a yi shi suna cewa aje a yi shi amma ba za ka gansu su sun ji sun ce sai su tura yan jami'a sai abinda nake tambaka ina so ka tabbatar wa mutane cewa gwamna ya wannan magana ko bai wannan magana ba ya ba ku wannan umarni
gwamna duk wannan maganar da shi yake yi acha ya ji ƙarya ne wannan maganar tsagoranta gwamna bai taɓa sa mana
baki a matsayina na mu
gwamna bai taɓa sa mana tsaya mana
kasa da kai wannan
gwamna bai taɓa ina barka ka gama gwamna bai taɓa sa mana baki a cikin harkar jami'an mu ba
chairman na jami'a ya ce gwamna yace a kore su kuma ko yanzu gwamna yace a kori mutum ba su kore shi
a ina akai wannan magana
saboda haka nace to mu wannan magana ba wannan magana ne kai ka gwamna ya tashi takarar gwamna yan jami'a sun zabe shi kuma ba shi da hurumi yace ya kore ka ta jami'a sai abin da kundin tsarin mulkin jami'a ta yi saboda haka har yanzu ina da tabbatar maka magana
da kundin tsarin mulki da ya kore ta
yadda kuka yi kora na rashin ilimi da rashin bin ka'idan jami'a mun kalubalance ku akan wannan ba gaskiya bane ba kuma ba za mu yadda kuma da
wannan muna jira mu kalubalance
PDP haka ta yi
kaga ni
lalata jami'a
PDP
malaliyu
ta
rushe
jami'ar ta
kifa ta wannan hanyar da kuka dauka irin na tsofaffin jami'ar ku ne ba za mu yadda da shi ba
yana ta cewa kula ni ban san inda ya samu wannan maganar ba
ai to ai abin da yace ya gani a jarida an ce expel ko ba haka ba
akwai takarda da aka ba akwai takarda da aka ba wani ni na samu ta hannu
me to yawa tunda kai ka samu tanu kai ka san abin da ka rubuta ne Alhaji Abubakar
na rubuta nace an committee zartarwa ta jami'a ta dakatar da shi na wata kaza
daga to wata nawa ne daga yanzu har zuwa yaushe
daga ran 22 ga wata ranar da committee zartarwa ta zauna
na wannan wata kenan na Janairu ko na December
na December
na shekarar da ta wuce kenan
na shekarar da ta shi
har zuwa yaushe
ranar an dakatar da shi ai takarda ce take sa mutum takarda ce take fita
shi ne ce har zuwa yaushe
takarda din yanzu haka in naje bakin kasuwa kawai na rubuta na tura na ce maka an kore ka shikenan sai takarda ya aiki jami'an tana da constitution tana da kaidodi wannan takardan da ka rubuta wallahi ba ta gaza takardan kosai ba
o ka samu takardan
ma ba
ka samu takardan ka zo kana ce an kore ka kaga Aliyu kaga duk ya burki ta abun ya
bunda ya
fadi nan ya fadi ya kasa wajen zama zai
kun futa gidan rediyo kun ce kun dakatar da mu kun rubuta takarda kun ce kun yi suspension din mota 18 kun rubuta a jarida
me yasa suspension
kun yi suspension din
yake nufi
me yasa suspension yake rawan ku kuke dakan ku abinda nake tabbatar maka a madan ka na san
me yasa suspension
Aliyu kai mazo bayani me yasa suspension yake nufi ABC nan jami'a ce wanda aka kafa ta ba a bakin kasuwa ba tana da constitution kuma
duk bar wannan maganar
ba za
duk bar wannan maganar
kaidojin
da aka sa kaidojin da aka baka amana
na masu mulkin mulkiya ba za mu yadda da wannan ba muna APC
amana da aka baka
kace kuma koren da kuka ce kun yi mana ba ku bi doka ba bamu koru ba muna shugabannin jami'a kun ce kun dakatar da mu
ba kuma
shugabannin jami'a halatta tu jama'a mu ne suka zabe mu ya za ka yi kana local government ɗinka kana sakataren jami'a ka je ka nemi kundin zarin mulkin jami'a yadda ya shimfida ka zo jama'a na su zabe ni ni ma jama'a na wakila sun zabe ni wakila kai ma dora ka kai kawai
yanzu Alhaji Abubakar idan kuka ce kun dakatar da su
ba za ka yi da harshen da mu ba
ina zo Alhaji Abubakar idan kuka ce kun dakatar da su
har na mai yin harshen da mu kana son APC kana so kuma kai wa wani banga in APC kake yi san APC kake
kai amma
kai sanar sakatare jami'a kake daddadawa wannan hanyoyin da kuka bi ba cikin hanya da ba ita kuka bi ba ba aikin potuskun local government ba a gidanka na aikin wayansu local government ma da bakinka kace irin ka muke so a jami'a Allah ya maka albarka yau kuma saboda kana neman kwai gida kana neman mukami kaki Allah kuna amfani da wani a shekarunka nan kaki Allah kaje Allah ka kana goyon bayan wani
ince
wallahi mu ke APC muke
ince kaidar jami'a wannan kuma kace wannan dai ta jami'ar mu mun bi cikin da wata jami'ar mu da kake son sanawa
kana magana ba
kana jami'ar da kake son sanawa
ba kai PDP ba ba kai Albishir ba Albishir bai ta PDP da kuma Adamu
ne ai ka kake na official amma ne ka ma ka sani ba ka je ka tambaya
ai jami'ar ma da kuma ka kawo kwa shugabanni ai da nifi aka kawo ai mun sani da nifi aka kawo ku Allah bai ba ku sa'a ba mun sani kuma yanzu hanyar da kuka dauka din ba za ku yi nasara ba
Alhaji Abubakar yanzu idan kuka ce kun dakatar da mutanen yankuna guda hudu manyan na cikin jihar Yobe na farko wa zai rike muku jami'an nan a lokacin da suke dakace din na da yake na biyu ba kwa jin tsoron cewa kun ci bashi lokacin zabe in yazo kila za ku biya bashin da ba kwa son ku biya to ga shi ku da aiki to bari mu ja burki anan sai Allah ya kawo mako gobe sai mu dawo mu ci gaba mu ji wai me ya hana gwamnatin jihar Yobe da jami'ar APC su taya minista Khadija Abba Ibrahim muna samun mukamin minista da aka bata ne kuma za mu bayyana jami'ar damar ta kare gwamna daga masu zargin sa na cewa bai cika zaman da maturu ba ko kullun ya fi zama a Abuja ko Kano to yanzu dai muna godiya ga su bakin namu kamar kullun wato Abubakar Salihu Bakabe da Adamu Yaro Potoscom da ko musamman shi wakilin namu dan Yobe Hassan Maina Kane da ya taimaka mana aka shirya shirin nan a madadin su duka Ali Mustafa Sakwato ne a Washington DC
to a gaidan Sakwato da tawagarsa kafin mu karkare ga takaitattun labarai
wasu ƴan bindiga guda hudu sun kai hari wani hotel da kungiyar kasashen turai take amfani da shi a matsayin headquarter ta a Bamako babban birnin kasar Mali masu gadin hotel din sun kashe daya daga cikin maharan a musayar harbe-harben da aka yi kotun kasa da kasa da ake cewa ICC a takaice ta yanke wa tsohon mataimakin shugaban kasar Congo kuma shugaban ƴan tawaye Jean-Pierre Bemba hukunci a saboda ta same shi da laifin aikata laifukan yaki da kuma musgunawa bani Adamu Mr. Bemba shine mutumin farko da kotun ICC ta yankewa hukunci akan laifin fadi a zaman laifin yaki da kuma laifin musgunawa bani Adamu. Jiya Litinin shugaba Barack Obama na Amurka ya ba wa shugaban da aka samu wajen daidaita dangantaka tsakanin Amurka da Cuba a yayin da ya kuma tabbatar cewa har yanzu bangarorin biyu suna ci gaba da samun sabanin ra'ayi sosai akan mulkin demokradiya da kuma kare yancin bil adama. Dubban dalibai a gabashin kasar Afghanistan kuma ba su da zarafin zuwa makarantu domin kungiyar ISIS ta rufe makarantun nasu. Ma'aikatar ilimin kasar Afghanistan din ta kiyasta cewa kimanin yara 33,000 ne aka hanawa hanyar samun ilimi a makarantu 58 a gundumar Achin da haska mema da kuma gundumar court a London nan ga ha
to madalla masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi zamu sake shigowa da shirin mu na hantsi kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga wakilinmu Adama Garan Jamhuriyar Niger Tamar Abari domin rasuwar yayyeta Ami Abdullahi shugabar kungiyar na kasassu mai suna a tsaye muke ta da magaran Allah ji kan rayi mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da Titaya na gabatar da shirin da Malam CD da ya harhaɗa shiri da Bada Umarni da kuma injiniyan mu na yau Malam Zubair Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.